Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai Alfa Radio da ke Ghana. Kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com. Masaurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci, yau Litinin 16 ga watan Oktoba na shekarar 2017. To yau rana ce da aka ware domin abinci ta duniya, kuma taken ranar shi ne kawo ƙarshen yunwa kwata-kwata a duniya. Za ku ji mu da rahoto na musamman akan hakan, kuma maudu'inmu na yau shi ne waɗanne matakai za a iya ɗauka domin bunƙasa hanyoyin samar da wadatacce kuma lafiyayyen abinci albarkacin wannan ranar abinci ta duniya. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Kada a manta a sanya alamar tarawa farko. Kafin nan muna ɗauke da labarin wasanni, amma duk da haka yanzu za mu gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Masaurare, assalamu alaikum. Wani tsohon babban kwamandan kungiyar Al-Shabab ya yi Allah wadare da mummunan harin da ya kashe mutane akalla 276 ranar Asabar a Mogadishu, babban birnin kasar. Muktar Robo, tsohon mukaddashin Amir na Al-Shabab, ya yi wannan turni a yau Litinin lokacin da ya ziyarci asibitin Medina da ke Mogadishu domin bayar da gudunmawar jini. Ya ce wannan harin na rashin imani ne kuma mummunan bala'i ne. Ya shaidawa 'yan jarida cewa mutanen da ke da hannu a wannan ba za su taɓa shiga aljanna ba, saboda suna zubar da jinin mutanen da ba su ji ba su gani ba. Kawo yanzu dai babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin bom ɗin, wanda shi ne guda mafi muni da aka taɓa kaiwa a tarihin Somalia. Amma gwamnatin Somalia da ƙwararru a ta'addanci sun yi imanin cewa ba kowa ba ne illa Al-Shabab ce ta kai wannan hari. A yau ne sojojin gwamnatin ƙasar Iraki suka samu nasarar kame wasu muhimman wurare da ke ƙarƙashin Kurdawa, ciki ko har da ofishin gwamna da wasu muhimman wurare mallakan sojojin da kuma wasu rijiyoyin mai. A cikin wani samamen gaggawa da sojojin ƙasar ta Iraki suka kai da haɗin gwiwar sojojin Amurka, tuni suka samu nasarar afkawa cikin arewacin birnin a ƙarƙashin umarnin Prime Minister Haidar Al-Abadi bayan kame waɗannan wurare ne. Sai nan take suka mai tambarin Kurdawa da tutar ƙasar Iraki. Wannan lamarin dai yana faruwa ne ƙasa da kwana ɗaya bayan ƙaddamar da harin mayar da martani na ƙuri'an jin ra'ayin jama'a da Kurdawan suka jefa na neman su ɓalle domin samun 'yancin cin gashin kai, wanda gwamnatin ƙasar ta Iraki ita ce ya saɓa wa doka. Mahukunta a birnin Bagadaza ta bayyana wannan harin a matsayin wanda bai yi karo da kowane irin turjiya sosai ba, sai dai ƙungiyar ba da agaji ta ce wasu Kurdawa 'yan Peshmerga da mayakan Iraki sun mutu a wani sabon arangaman da aka yi a kudancin Kirkuk kafin sojojin gwamnati su afka cikin birnin. Sai dai Peshmerga sun ce Bagadaza za ta ɗanɗana kuɗarta a wannan yaƙin. Sai dai da aka tambaye shugaban Amurka a fadar White House yau ɗin nan game da wannan lamari, sai shugaba Trump ya ce kawo yanzu Amurka tana a matsayin wacce ba ruwanta cikin wannan lamari. Ya ce tana nan da dangantakanta da Kurdawa kamar yadda take da shi da Iraki. Ya ce ba mu yadda da yadda suke faɗa ba, kuma ba mu goyon bayan kowa daga cikinsu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Bayan fiye da shekaru 60, Austria ta kafa gwamnatoci masu saucin ra'ayi da 'yan tsaka-tsaki. Bisa dukkan alamu, ƙasar ta fara sauya alƙibla ganin ministan harkokin wajen ƙasar mai ra'ayin mazan jiya Sebastian Kurz ya ayyana kansa a zaman wanda ya yi nasara a zaben da aka yi jiya Lahadi, wanda zai ba shi ikon zama shugaban ƙasar mai jiran gado. Ma'aikatar harkokin cikin gida ta faɗa jiya Lahadi cewa bayan ta kusa kammala dukkan kuru'un zaɓen a jiya Lahadi, sakamakon ya nuna jam'iyyar Mr. Kurz da ake kira People's Party ita ce ke kan gaba da kashi 34.4, yayin da jam'iyyar masu zafin kishin ƙasa ko kuma ƙyamar baƙi da ake kira Freedom Party ta zo na biyu da kashi 27.4 yayin da jam'iyyar Center Left Social Democratic Party wadda take jagorantar gwamnatin Gamin Gambiza dake kawance da jam'iyyar People Party take da kashi 26.7. Sai dai kuma a wuri daya jami'ar hadin gwiwa ta kasar Venezuela ta sa kafa ta fitali da sakamakon zaben gwamnonin da aka yi a jihohi 23 a kasar kuma ta yi kira ga yan takara daga jami'iyyar adawa da su fito domin gudanar da zanga-zanga a manyan titunan kasar domin nuna kin amincewarsu da wannan sakamako. Yan adawa a kasar Bangladesh sun ce wani jirgin yan sanda a kasar Bangladesh sun ce wani jirgin kwale-kwale dake dauke da musulmai yan kabilar Rohingya har su 50 dake kokarin tsallakawa daga Myanmar a jihar Rakhine zuwa kasar Bangladesh ya kife a rafin Naf kuma mutane 5 sun bata 4 daga cikin su yara ne kuma kawai yanzu da yawa ba a gansu ba.
Labaran duniya kuka saurara daga sashin Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji daga farkon shirin yau rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin abinci ta duniya. Ga wakilin Murya Amurka Babangida Jibril da rahoto na musamman akan ranar ta yau.
Daya daga cikin taken na bana dai shine kawo ƙarshen yunwa kwata-kwata a doron duniya kuma fatar hukumar abinci ta duniya shine kawo ƙarshen yunwa kafin nan da shekara 15 masu zuwa. Kasashe da dama dai ciki har da Najeriya sun bayyana aniyar su ta rungumar noma gadan-gadan al'amarin da aka tabbatar zai taimaka wajen inganta rayuwa da kuma kawar da talauci a tsakanin al'umma. To sai dai kuma masana kimiyya da fasaha na ganin wata hanya da za a samu nasara kawar da yunwa tsakanin al'umma shine na amfani da hanyoyin inganta tsirrai al'amarin da zai haifar da abinci mai yawa ga dimbin mutanen da yanzu haka ake da su a sassa daban-daban na duniya musamman ma dai kasashe masu tasowa irin su Najeriya. Dr. Abdulrazak Ibrahim malami a Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria kuma ɗaya daga cikin masu gudanar da bincike a cibiyar binciken harkokin noma da yanzu ke cibiyar nazari da samar da abinci ta hukumar ECOWAS dake kasar Ghana.
Muna da matsala na cewa nan da shekara 2050 Najeriya za mu kai mutum wajen miliyan 400. Ya za ka yi ina waɗannan mutanen za su samu abinci? So ɗaya daga cikin hanyoyin da za ka bi don ka inganta harkar noma shine ka amfani da fasahohi na zamani. Ɗaya daga cikin wannan fasahan shi ake kira biotechnology, shine wato kai amfani da wata halitta ko tsirrai ko bacteria, kwayar halittar bacteria ko dabba ko ma mutum, kai amfani da kwayar zarren ta cell dinta ka fitar da wani abu da zai amfane ka. Bangaren harkar noma yawanci ana amfani da irin wannan fasaha ne don a inganta ko yalwata abinci ko kuma akwai wani makarfoni maganaɗiso da za ka sa zama cewa banda misali banda kayan gina cikin su protein da carbohydrate da za ka iya sa vitamin cikin abincin. Fasahohin da ake amfani da su ta yin haka su ne harkar biotechnology.
Wadarin kawar da yunwa dai a cewar hukumar samar da abinci ta duniya zai taimaka wajen ceto rayukan ƙananan yara miliyan 3,100 sannan kuma da samar da lafiya ingantacce ga mata masu juna biyu da kuma samar da garkuwa ga ƙananan yaran da ake haihuwa. Abinda hukumar ta ce zai taimaka wajen kawo ƙarshen mace-macen ƙananan yara da mata masu juna biyu. To kowane mataki jihohi a Najeriya ke ɗauka na inganta samar da abincin? Alhaji Halliru Sa'id shine babban manajan hukumar kula da ƙaddarori da saka jari ta gwamnatin jihar Jigawa kuma ya amin ƙarin haske game da matakan da gwamnatin ta Jigawa ke ɗauka na inganta samar da abinci a jihar da ma Najeriya baki ɗaya.
A Jigawa ai zan ce tana ɗaya daga cikin manyan jihohin da suka ba aikin noma muhimmanci musamman daga zuwan wannan gwamnati. Akwai abin da ya kawo da ake cema cluster farming. Wannan cluster farming ne shi ne wanda ake tattara manoma na abu iri daya a hada su ri guda a ba su kayan noma da kayan sharuwa tun da su noma wannan ya taimaka wajen bunƙasar noma musamman a jiga musamman noman shinkafa da alkama wanda kuma da yawan mutane sun ga irin amfanin da aka samu da wannan cluster farming da aka yi wanda da yawa wurare jiwa suna son su masu kafi wannan
yanzu dai a sakamakon matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta dauka na inganta harkokin samar da abinci a ƙasa ɗan ƙasar da dama waɗanda ma ba su taɓa yin noma ba a can sun dukufa wajen yin noman lamarin da kuma zai taimaka wajen kawar da yunwa da kuma inganta lafiya a tsakanin al'umma Babangida Cifrin murya Amurka daga Lagos
To madalla Babangida Jibril masu sauraro akan haka ne yau muke son jin ra'ayinku shin waɗanne matakai za a iya dauka domin bunƙasa hanyoyin samar da wadatacce kuma lafiyayyen abinci albarkar ranar ta yau amma kamun mu buɗe line namu mu shakata da wannan waƙar
Muhammadun gawo mai waka na shirya maku wakan noma nazo ga radio ne beku domin ku rike aikin noma
Lillahi sani ta Allah malam ba mu kalamin noma
nazo ga radio ne beku domin ku rike aikin noma
Lillahi sani ta Allah malam ba mu kalamin noma
malai himmar ABCD garba maza jan aikin noma Nazo ne lalle ni ya beku domin kun ci ka aikin noma
Lillahi sani ta Allah malam ba mu kalamin noma
Sai ku bada masa in zamani yanzu ka babu sana'a sai shi
Lillahi sani ta Allah malam ba mu kalamin noma
Sani sa Allah yone ka babu kalamin noma ya bi fatauci wa dillanci kar ku sake bisa aikin noma
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar. Wato alamar ƙari 1 202-205-2655.
To a kiran mu na farko ya zo ne daga jihar Kwara. Assalamu alaikum wake magana.
Amin alaikum salam wa rahmatullah. Mai magana Jello Garba ina Sokoto Najeriya daga nan Kwara.
To
gaskiya dangane da wannan rana da majalisar ke ran abin ta duniya rana ce mai muhimmanci sai idan muka duba gaskiya wani hangari ba gudu ba muna kira ga shugabannin mu da ya kamata a ba noma babban muhimmanci sai idan muka duba gaskiya ba a ba noma babban muhimmanci da ya kamata a ce ana bada iraruwa da kuma ilmantar da manoma da ba su takin zamani cikin lokaci sai ga sai karshenta sai amfanin gona ya zo sannan za a raba takin zamani kaga wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo tabarbarewa aikin gona
To
kana Dallo Garba ina Sokoto Najeriya nagode ki gode
To malam Dallo mun gode bari mu tsallaka jihar Kaduna wake magana daga jihar Kaduna
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
Aminu wa alaikum assalam
Ana Alhaji Garo ne radio da recorder a cikin kasuwar kawo Kaduna Najeriya
To barka da warhaka
To gaskiya dai babban abin da gwamnati ya kamata ta yi yana da kyau ta inganta abubuwa kaga idan muka dauka gaskiya bana har ga Allah an yi an riga an yi noman nan to amma wani tunni da muke samu yawanci manoma akan yi kuka akan tsadar taki yana da kyau gwamnatoci gabaki ɗaya na Najeriya gabaki ɗaya su inganta takin nan don su kawo shi da sauki yadda za mu same shi in dai har ya zama cewa mun samu taki da sauki in Allah za mu dufa akan noman nan don mu samu kyakkyawan cigaba Allah ta'ala ya ba mu dacewa ƙarshe ina muku fatan alkhairi daga Alhaji Rabi'u Garo mai yau ko da kasuwar kawo kan nan jiga
to madalla Rabi'u mun gode ƙwarai da gaske bari mu tsallaka jihar Plateau wake magana
assalamu alaikum
aminu wa alaikumus salam
Kuna magana da Baba Gaska ne daga Namu karaman hukumar kamfanin a jihar Plateau Nigeria.
Sannu Baba Gaska.
Wato wannan al'amarin noma na abincin da ake nema zuwa ga jama'a. Ya danganci gwamnati ne, ya kamata gwamnati ta rinka baiwa manoma kayan aiki a kan lokaci. Domin bai kamata a bar cewa kaman wurarenmu da muna shuki na watan hudu. A ce ba za a ba mu taki ba sai an kai watan tara ko watan takwas. To ko aka ba ku taki ne za ku yi shi kuma lokacin?
Haka.
Amma idan aka ba da taki kaman daga watan biyu watan uku, da zuban ruwa idan aka fara noma sai ga an sa taki. To sai abinci ya samu mai kyau.
To mun gode da wannan shawara taka. Bari mu koma jihar Kaduna. Wake magana daga Kaduna? To kamar layin na jihar Kaduna ya tsinke, ina kyautata zaton. Hello, to ga wani kira nan daga Jigawa. Wake magana daga Jigawa?
Yo, kana magana da Siraju Jibrin Jai.
To malam Siraju, menene ra'ayinka?
Eh to gaskiya kamar yadda wannan uwana ya faɗa a can baya, magana harkar yakar yunwa a Najeriya abu ne mai matukar muhimmanci. To amma kuma su hukumomi ba sa ɗaukan matakin da ya kamata. Domin kamar alal misali batun tallafi da suke badawa a taki, sai ka ga lokacin da za a ba da takin, to shi manomin a lokacin ba sannan yake bukata ba. Domin ba za a bai manomi taki ba har sai sannan amfanin sa shi yana ganin ma ya kusa ma ya ainihin girbe shi. To kaga idan an ba shi taki a sannan menene amfanin sa?
To kai ba kana ganin kenan a dinga ba da tallafin noman da wuri kenan ko?
Yauwa, a dinga ba da tallafin noma, a ce tallafin ne yake jiran noman ya zo, ba noman ba ne yake jiran tallafin ya zo shi.
To Allah ya sa wanda ake kiran dan su sun ji. Bari mu tsallaka jihar Kebbi. Wake magana daga jihar Kebbi?
Abdullahi ne zuma bela uwa karamar hukumar canza local government Kebbi a jihar Kebbi.
To malam Abdullahi, menene ra'ayinka dangane da wannan batu?
Ainihin ra'ayina kamar wannan noman da shugaban kasa ya ce a yi don ɗaya mu siyar da ɗan uwanmu da mu, gaskiya wannan noman mun kama shi gadangada. Amma gonanmu na jihar Kebbi a fi kuma gudu, wallahi sai ya yi gyara.
To wani irin gyara kake tunanin zai
yi? Yana rike mana taki, sai ba mu taki kan lokaci, kuma a matsu kuma su ce muna nan muna noma, kuma ba mu gane ma amfanin nasu mulki tsakani da Allah ya yi daidai a tsawata mana shi, to ba mu taki da yi mu ci gaba da noman.
To malam Abdullahi, Allah ya sa gwamnatin da kai kira a kanta ta ji. Bari mu tsallaka jihar Ondo. Wake magana daga jihar Ondo?
Hassan ne daga nan Ondo.
To malam Hassan, menene ra'ayinka?
Yau ne bai da ranar abinci na duniya.
Haka.
To ya kamata a bunƙasa harkar noma, sannan gwamnati kuma ta dinga sayan abincin daga manoma. Ta adana shi ba sai a bari haka ba. Manoman wasu dai akwai manoma a Najeriya, in an noma to tun da wuri za su tattaro, in su masu hannu da hali za su saya su koyi. Kuma su zo su tsawailawa jama'a da a ce gwamnati take saya, ita kuma ta zo ta dinga sayar a idon faraji tana sayarwa jama'a.
To malam Hassan, mun gode kwarai da gaske. To masauraro, kar a manta dai yau muna magana ne akan kasancewar yau ranar abinci ta duniya, kuma tambayar mu anan shine ta wace hanya za a bunƙasa harkokin noma da kuma samar da abincin wadatacce kuma lafiyayye ga al'umma baki daya. To mun samu kira daga Niger. A wake magana daga Niger? Hello. To da alamar nan Niger din ma ya tsinke. To masu sauraro, kar amanta, lambar mu dai ita ce alamar tarawa. To ina jin na samu wani akan layi kafin faɗi lambar ma. Wake magana daga ina ne? Hello. To muna ta samun matsaloli dai ga layin namu. To wake magana daga jihar Yobe?
Adamu Fullo Lantewa.
To malam Adamu, menene ra'ayinka?
Me ake yi? Bani da radio a hannuna, ga mu.
To muna magana ne akan yadda za a samar da abinci wadatacce kuma lafiyayye ga al'umma, kasancewar yau ranar abinci ce ta duniya. Ta wace hanya kake ganin za a yi hakan?
To ya kamata gwamnati ta taimaka mana mu manoma. Ni manomi ne na gaske.
Me kake nomawa?
Muna muna kira ga gwamnati su taimaka mana da taki
to
kuma da kasuwanni inda za mu je mu sayar da amfanin mu ba tare da mun ja
ranar abinci ta duniya ta yi kyau mu alhamdulillah a arewacin Najeriya. Allah ya ba mu kuma damuna mai albarka gaba mai zuwa.
To madalla malam
Adamu,
to madalla mun gode kwarai da gaske. Bari mu je zan fara kuma. Hello, to daga Kaduna kuma wake magana na Zamfara yanke.
Sunana Abdullahi Lalata ce na tashar mota kawo a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Abdullahi, menene ra'ayinka?
To gaskiya magana ni a nan ba gwamnati shawara ne a ka kama wannan shekaran. Gaskiya magana a yanda shugaban kasa yake a koma gona, gaskiya mutane sun an so wannan kira an koma gona. To yana da kyau gwamnati ta yi wani tsari yanda za a wadata ainihin kasa da abinci kuma masu gina jiki, wanda al'umma za su yi alfahari da cewa eh gaskiya ba a yunwa a kasa kuma akwai abinci ya wadata. Kaga wannan shekaran da abinci ya wadata kaga ai ya sauka sosai. To yana da kyau kuma gwamnatin tarayya kamar manoma suna buƙatar taki. To yana da kyau a ce kafin lokacin gwamnati ta kawo taki kafin damunan ya sauka. Insha Allah ana haka, to zaka ga matsalan wai a ce abinci babu matsala insha Allah in dai gwamnati ta yi tsari mai kyau. Fatan mu dai Allah ya sa gwamnati wannan kirayen da muke yi da amfani da shi kuma ta yi amfani da shi.
To Malam Abdullahi, mun gode kwarai da gaske. Na ga Julie na ɗaga mun hannu da alamar lokacinmu ya ƙarishe, kuma gobe in Allah ya kai mu inda za mu kuma zuwa da wani sabon maudu'in, kuma mu buɗe layukanmu ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Madalla ga kuma shirinmu na gaba.
Labaran wasanni.
Juma barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da ku a wani sabon shiri na labaran wasanni. Yau za mu fara da labari mai dadi da ya shafi jamhuriyar Niger, domin ta yi ban tarihin kaiwa zagaye na kasashe 16 masu gwagwarmar cin kofin matasa na kasa ga shekaru 17 na duniya da ake gwaza a India. Shi dai wata kasa Afirka Gini ta sha kashi an fitar da ita. Jihuri Nijar ta samu kaiwa wannan matsayi ne duk da kashin da ta sha na ci biyu da babu a hannun ƙasar Brazil, wanda ya bata damar tafiya ta da Ghana da Mali, wanda su sun kai wannan zagaye, abinda ya sa yanzu Afirka take da ƙasashe guda uku da suke a wannan matsayi a cikin wannan gwarzaya da ake yi din. Ita Mali ta samu kaiwa wurin ne bayan da ta ci New Zealand 3-1, yayin da 'yan Ghana suka fitar da India ita mai masaukin da suka ci 4-0. Yanzu da yake Najeriya ta samu shiga gasar cin kofin duniya ta baɗe da za a yi a Rasha, Allah ya kai mu, akwai alamar cewa hukumar ƙwallon ƙafa ta Najeriya ɗin wato ta shirya za ta tsawaita aikin da ta baiwa kocin Najeriya ɗin Genotro. Daman dai tun can asali lokacin da aka bashi aikin an shimfiɗa sharaɗin cewa idan har Najeriya ta samu ta shiga cikin wannan wasa, to akwai yiwuwar za a ƙara tsawaita aikin nashi, kuma yanzu abin da aka yi kenan, aka ƙara mishi shekaru biyu. Yanzu yana ci gaba da zama kocin Najeriya daga yanzu har shekarar 2019. Morocco ce za ta maye gurbin ƙasar Kenya a matsayin mai masaukin gasar cin kofin zakarun Afirka na shekarar 2018, bayan da hukumar ƙwallon ƙafa ta Afirka wato CAF ta kwace wannan alfarmar daga hannun Kenya, domin ta ga cewa Kenya dai ba ta shirya wannan wasa ɗin ba. A Lagos ta Najeriya ne a zaman gaggawa da hukumar ƙwallon ƙafa ta Afirka wato CAF ta kira aka yanke wannan hukunci. Idan Allah ya baiwa George Weah dama ko kuma nasarar lashe zaben Liberia da ake yanzu haka, zai kasance ba wai kawai mutum mafi ƙarancin shekaru da ya taɓa zama shugaban wannan ƙasa ba, har ila zai zama ɗan wasan ƙwallon ƙafa na farko da ya zama shugaban ƙasa a Afirka. Yanzu dai an shirya cewa za a je zagaye na biyu na wannan zaɓe tsakanin shi George Weah da kuma mataimakin shugaban Liberia ɗin na yanzu Joseph Boakai, da yake su duka biyun sun kasa su samu abin da ake bukata na kashi 50 cikin 100 na ƙuri'u. Shi dai George Weah shi ne yake gaba har yanzu da kashi 39 na ƙuri'un da ya samu, shi kuma Boakai yana da kashi 29. To a da an yi tabbata rahotannin da ke cewa George Weah ya ci wannan zaɓe harabin ya kai kunnen tsohon mai gidansa wato Arsène Wenger, manaja ko kuma kocin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal, da shi waya din ya taɓa buga inda shi Arsène Wenger ɗin ya fito da saƙon taya murna da yake cewa ina jinjina wa tsohon 'yan wasa na wanda ya zama shugaban Liberia, yace ba safafai kake jin an ce wani da yake karkashin ka ya zo ya zama shugaban wata kasa ba saboda haka ina ta kamana George a cewar Arsene Wenger. Juma'a da haka muka zo karshen labaran wasanni yau sai wata litinin Allah kan huta lafiya.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Daga ranar 12 ga watan Oktoba nan, Amurka ta cirewa kasar Sudan takunkumi na tsawon shekara 20 wanda ya hana ta kasuwanci da harkokin tattalin arziki da ita. Amurka ta yanke shawarar cire musu takunkumin ne saboda kokarin da gwamnatin kasar Sudan ta yi a fannoni guda biyar, wanda na farko shine gwamnatin ta kawo ƙarshen rigingimu a Darfur da jihohin Kordofan da Blue Nile. Na biyu kuma ta bunƙasa hanyoyin tallafawa waɗanda rigingimin suka shafa a duk faɗin kasar. Na uku kuma shine yadda gwamnatin ta daina katsalandan ta assasa rigingimu a Sudan ta Kudu. Na huɗu kuma shine ta ƙarfafa haɗin gwiwarta da Amurka wajen yaƙi da ta'addanci. Na biyar kuma shine yadda ta inganta tsaro a yankin ta wajen ɗaukan matakai wajen maganin kotun karar Joseph Kony da rundunarsa da ake kira Lord's Resistance Army. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nourer ce ta bayyana hakan a wata sanarwa da hukumar ta fitar cewa matakin da gwamnatin Sudan take ciki watanni tarin da suka gabata ya nuna da gaske take yi wajen hada kai da Amurka. Amma duk da haka akwai bukatar a samu ci gaba sosai domin samun dawwammamiyar zaman lafiya a Sudan din da kuma hada kai da Amurka ta fannoni daban-daban. Wasu daga cikin waɗannan bangarorin sun hada da ci gaba da bada damar gudanar da ayyukan jin kai, gyara ko inganta mutunta ƴancin bil'adama da samun walwalar addini a ƙasar da kuma tabbatar da cewa gwamnatin ta yanke mu'amala da Koriya da za su hada da tabbatar da aiki da kudurorin kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya kan Koriya ta Arewa. A cewar wani babban jami'i, Sudan ta yi alkawarin daina harkar makamai da Koriya ta Arewa ƙarƙashin mulkin Kim Jong-un. Jami'in ya ci gaba da cewa, "Za mu sa wa lamarin ido sosai, kuma sun san cewa ba za mu lamunta da ci gaba da gudanar da harkar makamai da Koriya ta Arewa ba." Duk da sassauta takunkumin da aka yi mata, Sudan za ta ci gaba da zama a cikin jerin ƙasashen da Amurka take kallo a zaman masu ɗaukar nauyin ta'addanci. Haka nan za ta ci gaba da zama mai laifi ƙarƙashin ƙudurorin kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya da Amurka dangane da rikici a yankin Darfur, wanda akan haka ne ma shugaban ƙasar Umar al-Bashir ke fuskantar tuhuma akan laifukan yaƙi, kisan gilla da cin zarafi da kuma kisan kare dangi. Nourer ta ƙara da cewa Amurka a shirye take ta yi amfani da waɗansu hanyoyin domin matsin lamba kan gwamnatin ta Sudan idan mai da hannun agogo baya kan ci gaba da aka samu a sassa biyar da aka ambata a baya, ko kuma ta dauki mataki a wasu fannoni da suka kasance damuwa ga Amurka. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatinta.
To madalla, yanzu kuma ga Ladan Ibrahim Ayawa da labarai amma a takaice.
To a takaice, wani tsohon babban kwamandan kungiyar Al-Shabab ya yi Allah wadare da mummunan harin bom da ya kashe mutane akalla 276 rana a Asabar a Mogadishu, babban birnin kasar. Muktar Robo, tsohon mukaddashin amir na Al-Shabab, ya yi wannan turni a yau Litini lokacin da ya ziyarci asibitin Madina da ke Mogadishu domin bayar da gudunmawar jini. Ya ce wannan harin na rashin imani ne kuma mummunan bala'i ne. A yau ne sojojin ƙasar Iraki suka samu nasarar kame wasu muhimman wuraren da ke ƙarƙashin Kurdawa, ciki ko har da ofishin gwamna da wasu muhimman wuraren mallakan sojoji da kuma wasu rijiyoyin mai a cikin wani samamen gaggawa da sojojin ƙasar Iraki suka kai da haɗin gwiwar sojojin Amurka. Tuni suka samu nasarar afkawa cikin arewacin birnin a ƙarƙashin umarnin Prime Minister Haidar Al-Abadi bayan kame waɗannan wurare ne, sai nan take suka maye tambarin Kurdawa da tutar ƙasar ta Iraki. Bayan fiye da shekaru 60, Austria tana kafa gwamnatoci masu saucin ra'ayi da 'yan tsaka-tsaki. Ga bisa dukkan alamu, ƙasar ta fara sauya alƙibla. Ganin ministan harkokin wajen ƙasar mai ra'ayin mazan jiya, Sebastian Kurz, ya ayyana kansa a zaman wanda ya sami nasara a zaben da aka yi jiya Lahadi, wanda zai ba shi ikon zama shugaban ƙasa mai jiran gado a halin yanzu.
To madalla, da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu madalla dan Ibrahim Ayawa da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Lazarus Grisham da ta hada shirin ta bada umarni. Da injiniyan mu Malam Patrick, ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa mu kwana lafiya.